sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To baban da shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar China Xi Jinping za su yi wata ganawa da ba saba gani wata yanar gizo a wannan mako. Tare da wasu shugabannin kasashen yankin tekun Pacific domin zakulo hanyar magance matsalolin da annobar COVID-19 ta haddasa. Masu sharhi sun ce shawarar kula yarjejeniya tsakanin China da kungiyar kasashen kudancin Asia ciki har da kasashe hudu da suke takaddama da China da take ikirarin mallakar su a tekun kudancin China ka iya lalata tasirin Amurka a kudu maso gabashin Asia. Kana a jiya Talata, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa cewa gwamnatin tarayya ta kama ma'aikatanta 22 'yan kasar Habasha a Addis Ababa biyu bayan samame da ke auna 'yan kabilar Tigiri.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin Najeriya tana ƙara jaddada yunkurin da take yi na shawo kan matsalar tsaro da ta addabi ƙasar. Sai dai al'umma na bayyana cewa ba su gani a ƙasa ba.
Katakaki yanzu ba shiga ba fita. Duka gonakinmu ɓangaren katakaki, biskin, dokoro, mashigi, cikwakwa, kimbiskin, ginsa, duka wannan yanki duka gonaki ba su zuwa tuwa suna nan cikin gonaki kwakwance.
Wasu kungiyoyin kare 'yancin bil'adama da gwagwarmayar demokuraɗiyya a Najeriya sun zargi gwamnan jihar Kano da rashin mutunta ɓangaren shari'a da na majalisar dokokin jihar. Muna kuma tafa da hira ta musamman kan taron da jami'ar APC ta gudanar a fadar gwamnatin Najeriya dangane da batun sabuwar dokar zaben 2021. Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda ya tabo batun zaben gwamna a jihar Anambra. Ku biyo mu ku ji yadda zaben ya kaya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar China Xi Jinping za su yi wata ganawa da ba a saba gani ba ta yanar gizo a wannan mako tare da wasu shugabannin kasashen yankin tekun Pacific domin zakulo hanyar magance matsalolin da annobar COVID-19 ta haddasa. Kasar New Zealand tana daukar bakoncin taron kungiyar haɗin kan kasashen Asia Pacific ta APEC na bana wanda za a kammala a taron shugabannin a ranar Asabar. Batun karuwan barkewar coronavirus da dokokin hana zirga-zirga ya dauke hankali a wannan taron yanar gizo shekaru biyu a jere. Kamar kullum, kasashe 21 mambobin kungiyar ta APEC za su buƙaci hanyoyi da kasashen za su yi aikin haɗin gwiwa domin kawar da shingayen cinikayya da kuma cigaban tattalin arziki don magance doguwar gaba. Taron zai maida hankali ne akan lalubo hanyoyin ficewa daga masalolin cutar da ake ganin irin sa sau ɗaya a cikin shekaru 100, inji Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern mai ɗaukar nauyin taron yana faɗa a wata sanarwa. Jama'ai sun ce an samu gagarumar nasara a kananan tarukan sharan fage 340 da aka fara. Masu sharhi sun ce shawarar kulla yarjejeniya tsakanin China da kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asia ciki har da kasashe hudu da suke takaddama da China da ke ikirarin mallakanta ne a tekun kudancin China ka iya lalata tasirin Amurka a kudu maso gabashin Asia. Kungiyar kasashen kudu maso gabashin ASEAN ta ASEAN a takaice mai mambobi 10 da China suna niyyar kulla wata yarjejeniya akan wani shirin yin aiki tare kada za su tattauna akan matakai da za su kai ga gaggauta yin kasuwanci da zuba jari da mahuldar soja. Washington ta shiga yankin kudu maso gabashin ASEA sama da shekaru 5 da makaman kariya da horon soja da kuma kashedi ga China akan yunkurinta na faɗaɗa ikonta a tekun kudancin China. Amma Amurka tana bayan China wurin bada taimakon tattalin arziki da har yanzu kasashen kudu maso gabashin Asia masu fama da talauci ke bukata, inji manazarta. Jama'an Amurka sun ce Beijing mai karfin tattalin arziki na biyu dake jayayya da Amurka tana wuce gona da iri akan takaddamar mallakar yankin tekun kudancin China tare da wasu kasashen kungiyar ASEAN da suka hada da Brunei da Malaysia da Philippines da Taiwan da Vietnam. Kungiyar tana tsakiya ne bata karkata ga kowane bangare ba, ko da yake Amurka na taimakawa harkokin ruwanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa cewa gwamnatin tarayya ta kulle ma'aikatanta 22 'yan kasar Habasha a birnin Addis Ababa, biyo bayan sabami da ke auna 'yan ƙabilar Tigire. A halin yanzu an riga an sake ma'aikatan guda shida. Lallai muna tattaunawa ga dangadan da gwamnatin Habasha akan yadda za a sake su cikin gaggawa, a cewar kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stefan Dujarric yana yi wa manema labarai bayani akan sauran mutum 16 da ke tsare. Lallai yana da muhimmanci a sake waɗannan mutanen. Ya ce babu wani bayani da aka yi akan kama ma'aikatan da suke aiki da hukumomi daban-daban na Majalisar Dinkin Duniya. Ya ce an ɗaure wasunsu kwanaki ƙalilan kafin wannan lokacin. Jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun ziyarci ma'aikatan da ke tsare a hannun hukuma. A watan Satumba, Habasha ta kori jami'ai 7 na aikin jin kan Majalisar Dinkin Duniya, tana mai cewa suna tsoma baki a cikin harkokin ƙasar.
Toma dalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Aika-aikar 'yan bindiga a jihohin arewa maso yammacin Najeriya na ƙara ta'azzara, sai dai ministan tsaron Najeriya Janar Bashir Salihi magashi mai ritaya ya ce za su yi dukkan amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su domin kare rayukan 'yan Najeriya. Wakilinmu mai ɗauko mana rahoto da suka jibanci harkokin tsaro Hassan Maina kai ne ya yi nazarin al'amarin ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Sannu a hankali dai, 'yan bindiga daɗe na ƙara miƙe ƙafa inda suke ƙara cin karensu bababbaka a wasu sassan arewacin Najeriya.
Ni ne Alhaji Garba, mazaunin Binnin Gwari, yankin Kakangi. Muna cikin matsalolin tsaro saboda gonaki babu halin ka shiga. An kori gidaje da dama kuma sun kashe mutane da dama. Katakaki yanzu ba shiga ba fita, sun kashe al'umma da dama cikin kwana 3 ɗin ga da ake ciki. Sannan yanzu duka gonakinmu bangaren Katakaki, Biskin, Dokoro, Mashigi, Cikwakwa, Kimbiskin, Ginsa, duka wannan yanki duka gonaki ba su zuwa tuwa, suna nan cikin gonaki kwakwance. Babu wanda ya isa ya je ya ciro ko da dai da kwano biyu ne. Yanzu haka mutanen yankin yammacin Kakangi ba wani abin da ke gudana, barayi sun tare wannan bangare.
Honorable Idris Muhammad Gobir da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar Sabon Birni a jihar Sokoto ya ce su a yankin gabashin Sokoton suna ci gaba da dandana kudarsu.
Ana faɗa maka abun da ya taso daga cikin sati biyu zuwa lokacin da muka magana da kai yanzu. Gari 52 waɗanda duk waɗannan garuruwa 'yan bindiga sun zo sun ada musu haraji, kuma daga cikin waɗannan garuruwa musamman waɗanda ka sani cewa hasun ga su ma da kuɗi ne, sauran badawa su tudun wada, ga sunan su Nasarawa, Zango, Makuwana 1 million, ga sunan su Sauna, Tagirke, Allakiru 1,300,000 an kace su ba da hasun ba da 2,200,000, Dogon Marke 2,200,000 an kace su bada da 2,200 kuma sun bada, da Kwaro Adamawa sun riga sun bada. Ni gai wannan maganar wanda kuma yake shakku ya je ya gani, kuma idan mutum zai karyata mai zo faɗa dalilin ƙarya billahi lalle ko mu je kotu da shi in bai dalili. Duk garuruwan ga da mun kalli su haka bada babu inda zaka tana zaka samu saniya guda, ko tunki ya kora ga wanda za a sata babu shi. Tun da dole sai kun rayu cikin wannan garin, to sai ku biya haraji ku zauna, in ba haka nan ba kau sai dai ku bar gari. Shekarar mu shidda babu wuta cikin karamin hukumar ki sami ne, mun taba cewa babu wuta ba ita ce faruwar shi din ba ko abin da muka ba hankali. Tsaro ne gaba gare mu, shi sa muke magana tsaro, kaji mun ce babu wani zaɓi bamu da wuta.
To ko me gwamnatin tarayya ke yi akan haka?
This government resolved to do everything within the constitutional powers to ensure that the security and safety of law-abiding citizens.
Ministan tsaron Najeriya kenan, General Bashir Salihi Magashi, ke bada tabbacin cewar wannan gwamnati za ta yi duk mai yiwuwa bisa doron tsarin mulkin Najeriya don tabbatar da tsaron dukiya da rayukan al'ummar ƙasa. A don haka za a tunkari duk kalubalen tsaro gadan-gadan da ke fuskantar Najeriya baki ɗaya. General Yakubu Usman mai ritaya, tsohon hafsa ne a rundunar sojojin Najeriya.
Wayannan 'yan ta'adda ɗin kuma ba a kai masu hari tuma inda ya kamata. Ya akwai na'urori da yawa yanzu inda za a iya sanin inda su inda kuma za a je a same su a fatattake su, wato sun samu karfin zuciya ne ma, wato su ba su damu ba ma.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Rundunar mayakan Kurdawa ta zargi Turkiyya da kai harin jirgi mara matuki a jiya Talata a arewa maso gabashin Siriya da ya kashe fararen hula guda uku a cikin wata mota. An kai farmakin ne a Kamishli, wani gari da ke kan iyakar Siriya da Turkiyya da ke karkashin ikon rundunar mayakan Syrian Democratic Forces SDF a takaice mai samun goyon bayan Amurka. Mutane ukun da aka kashe iyalai guda ne a cewar wata sanarwa da rundunar tsaron ta SDF ta fitar, wadda ta kuma ce wani jirgi mara matuki na Turkiyya ne ya kai harin. Turkiyya ba ta ce komai ba akan wannan zargin, amma rundunar Kurdawan ta ce sojojin Turkiyya suna ƙara auna arewa maso gabashin Siriya da kai hare-haren jirgi mara matuki a cikin 'yan watannin nan. A ƙarshe, a ranar Litinin da ta wuce, gwamnatin ƙasar Kuwait ta yi murabus karo na biyu a cikin wannan shekara, lamarin da ya haifar abinda masu sharhi ke gani wata dama ce ta karya wata doka da ke tushe sauye-sauyen tattalin arziki na tsawon watanni. Wata babbar gamayyar 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasar ta ci gaba da gudanar da sauye-sauye a yayin da take neman haƙƙin yin tambayoyi ga Prime Minister Kuwait Sheikh Sabah Al Khalid Al Hamad Al Sabah da kuma neman afuwa ga 'yan adawa masu gudun hijira daga ƙaramar ƙasar Farisa. Sheikh Sabah, masarautar Kuwait ce ta nada shi kamar yadda ta nada sauran jami'an hukumar zartarwarsa, sun sha suka akan tafkacin hanci da rashawa da kuma yadda suke riko da yaki da annobar COVID-19, amma an yi wata doka a cikin watan Maris da za ta kare shi daga yi masa tambayoyi har sai ƙarshen shekarar 2022. Yanzu da baki ɗayan jami'an majalisar zartarwarsa suka yi murabus, tana yiwuwa ya kauce wa tambayoyin kwata-kwata.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu kungiyoyin kare 'yancin bil'adama da gwagwarmayar demokuraɗiyya a Najeriya sun zargi gwamnan jihar Kano da rashin mutunta ɓangaren shari'a da na majalisar dokoki da kuma rauni wajen girmama tsarin demokuraɗiyya, don haka suka buƙaci gwamnatoci da hukumomin ƙetare irin su Amurka da Burtaniya su ɗauki matakan da suka dace wajen hudda da gwamnan. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A cikin wata sanarwa da suka fitar a nan Kano, wakilan kungiyoyin da suka hada da Guardian Center for Development da Amnesty International da kuma Action Justice sun zargi gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da rashin mutunta umarnin kotu da katsalandan akan ayyukan majalisar dokokin jihar da na bangaren shari'a. Sanarwar mai dauke da sa hannun Comrade Ibrahim Suleiman na kungiyar Amnesty ta bada misali da yadda gwamnan na Kano ya kibiyan mallafin jaridar Daily Nigerian wato Jafar Jafar, wanda koti ta umarci gwamnan ya biya shi wasu kudade a matsayin diya, biyo bayan jan ya karar da gwamnan ya kai shi Jafar din a gaban kotu a baya.
Rashin mutunta tanade-tanade na demokradiyya, bangaren zartaswa kada ya shiga bangaren shari'a ko bangaren shari'a ya shiga bangaren majalisa da sauransu. Akwai abubuwa da yawa, daga ciki akwai misalsalai da muka kawo wanda musamman mai girma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya faɗa ko ya aikata, wanda akwai korafi akai kuma ya kamata a duba kuma a gyara. Daga ciki akwai misali matsayi da ya ba wasu mutane a cikin gwamnatinsa wanda an kama su da hannu dumu-dumu a cikin fasa akwatunan zaɓe na shekara ta 2019, wanda yana nuna kamar yana goyon bayan abin da suka aikata kenan. Ba zai yiwu a samu wani ya kutsa ya fasa akwatin zaɓe ba ko wani abu wanda yake bidacewa. A ɗauki mataki, akwai darasi daga kurakuran da aka yi, ya kasance ba a sake maimaita kuskure a baya ba, amma muna so duk wani da zai tsaya zaɓe da duk waɗanda za su fito a cikin siyasa a dama da su kasance daga na gaba sun ga zurfin ruwa.
sai dai gwamnati na Kano ta bakin kwamishinan labaru Comrade Ibrahim Garba ya musanta abin da kungiyoyin ke fadi yana mai bayyana lamarin a matsayin siyasa tsantsa
idan da gwamnati sake shigar da kara irin ta Abuja ba yewa wannan ne zaka iya cewa akwai hujja da ya kamata a ce gwamna ya bada wannan jiya da biya da ake magana. Ni dai a sani na majalisar dokoki ta jihar Kano suna da kyakkyawan alaka da gwamnatin jihar Kano da muke ma gwamna. Tunga inda gwamna yake shiga harkokin ko sha'anin majalisa ko fannin shari'a ba.
Me kake ganin dai ya sababa irin wannan yanayi ne na kaman nuna rashin aminci da gamsuwa da yadda kuke tafiyar da gwamnati daga kungiyoyi irin waɗannan da za a iya cewa suna da tasiri a fage na demokaradiyya?
Siyasa ce kawai tunda zaɓe na 2023 ya matso, saboda haka su yawancin kungiyoyin nan ta riga ta san cewa amfani ake da su. Menene amnesty ba ta faɗa akan Najeriya ba, saboda haka magana ce ta siyasa, magana ce ta ɗan siyasa suna amfani da su. Mun san lokacin siyasa ne za ka ji abubuwa daban-daban, yanzu ma ka fara jin abubuwa irin wannan. Wani ma zai zo ya ce a jihar Kano ba abin da gwamnati ta yi.
Zargin take ƙa'idojin demokuraɗiyya da na rashin mutunta umarnin kotu da kuma katsalandan a ɓangaren shari'a da na majalisar dokoki ya daɗe yana yawo a kan gwamnonin Najeriya, lamarin da ya ƙara ƙaimin fafutukar nema wa ɓangarorin biyu 'yanci daga hannun gwamnonin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, za mu rufe taskar rahotannin namu da batun siyasa a Najeriya. Bisa ga dukkan alamu, tsuguna bata kare ba dangane da batun sabuwar dokar zaɓe ta shekarar 2021 da majalisar ƙasa ta amince da ita, domin ko a daren jiya sai da jam'iyyar APC mai mulki ta gayyaci dukkan mambobin jam'iyyar 'yan majalisar dokokin ƙasa zuwa fada Asorok kan zaben fidda gwani kai tsaye. Bayan sun fito ne wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta zanta da sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa Ahmed Babba Kaita domin jin shawarar da suka yanke a wannan zaman. Ga abin da yake cewa,
ɗan kwanakin nan da suka wuce kowa ya sani cewa gwamnoni sun je sun yi abin kunya, yawancinsu sun anshe demokuraɗiyya, sun ɗauka su ne demokuraɗiyya, kowa sakare ne, kowa bai san abin da yake ba. Saboda haka wannan ya sa mu kuma muka yi ma harkar zaɓe kwaskwarima a cikin kundin tsarin mulki domin mu maida ma talaka haƙƙin shi wanda gwamnoni suka anshe. A jam'iyyance sun anshe shi matalaka damar shi da ke gare shi ta canza ESCO na ward, ta canza ESCO na local government, ta canza ESCO na jaha, inda duk yawancin su suka mai da su duk da ko talakan Najeriya bai san haka. A jam'iyyance kenan. A kuma zaɓe na jam'iyya da jam'iyya sun sake raunana mu, saboda mi? Idan muka ba abinda gwamnoni suke so ya tafi, to lalle lalle mutane za su hita daga jam'iyya. PDP kada mu manta ta shekara 16 tana mulki ƙasar nan, amma da ɗan Najeriya wayoyota sai da ya kai ta ƙasa. Jam'iyyar APC duka shekara ta 6. Abinda muka ta kuke-kuke a jam'iyyar PDP a lokacin, to yanzu ƙarama abinda jam'iyyar PDP ta yi a baya kan abinda jam'iyyar APC take. Dan jam'iyyar PDP ko da tana kama kariya, to takan nemi mutane masu muhimmanci ta zauna da su domin a yi kama kariya tare. Ita jam'iyyar APC gwamnati shine wuka, shine nama. An tura mutanen zaɓe daga nan gurin su yaje ya dan ba su abinda zai ba su, sun sha hura, sun ci nama, shikenan su rubuta mashi. Wanda yake cikin jiha daga ward har zuwa jiha ya zama sakare.
Sanata Ahmed Babba kai take nan a hira shi da wakiliyar Madina Dauda. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A Najeriya, ɗan takarar jam'iyyar ABGA ya lashe zaben gwamnan jihar Anambra. A jihar Sokoto kuma, 'yan bindiga sun naɗa kansu sarakuna a wasu garuruwa.
Jama'a assalamu alaikum.
Dr. Charles Chukwuma Soludo of APGA having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and is returned elected.
Jami'ar tattara sakamakon zaben gwamnatin jihar Anambra Professor Florence Obi kenan take bayyana tsohon gwamnatin babban bankin Najeriya Charles Chukwuma Soludo na jam'iyyar ABGA a zaman wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Anambra dake kudu maso gabashin kasar. Don a daren Lahadi aka sami tattara sakamakon zaben kananan hukumomin mulki 20 daga cikin 21 na jihar. To sai dai kuma babbar jami'ar tattara sakamakon zaben ta bayyana cewa zaben bai kammala ba har sai da aka sake gudanar da zabe a karamar hukumar Ihiala. Soludo ya yi takara ne a karkashin inuwar jam'iyyar ABGA mai mulkin jihar inda ya sami kuri'u 112,229 inda kuma ya kayar da abokan takararsa 18 manya daga cikinsu Valentine Ozigbo na jam'iyyar PDP da ya sami kuri'u 53,807 da kuma Andy Uba na jam'iyyar APC wanda ya sami kuri'u 43,285. Yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ƙara ta'azzara a gabashin jihar Sokoto da ke arewa maso gabashin Najeriya, rahotanni na nuni da cewa ta kai ma 'yan bindigar sun soma naɗa sarakuna da hakimai a wasu garuruwan da ke yankin, lamarin da masu fashin baki ke gani tamkar sun karɓe iko ne da garuruwan. Haka kuma 'yan asalin yankin sun ce ko baya ga haraji da suke dora wa jama'ar wasu garuruwan, haka kuma suna kafa sababbin dokoki da mafi akasari suka ci karo da dokokin da gwamnati ta kafa a yankin. Sa'idu Ibrahim Delege dan majalisar dokokin jihar Sokoto ne da ke wakiltar sabon birni ta Kudu wadda ke cikin yankunan da ke fama da wannan matsala.
Hakikan gaskiya ne, domin akwai mutanen gangara da tijai kamar guda su tara waɗanda shi shugaban Bandix din ya je kira su ya ce yana neman su, ya kira su ya aza musu haraji da za su biya, sannan kuma ya nuna musu cewa ga wanda zai zama jagoran su a matsayin hakimin su wanda aka ce ma dan kwaro. Wannan tabbas ya faru a gangara.
To yanzu bari mu yi magana shi karban haraji, shin kuma menene ne ya faru, kuma an biya harajin ko ba a biya ba?
To majority garuruwan da aka aza ma harajin nan sun biya, wasu kuma basu biya ba suna hada kudi dan duk abinda suka ce saboda kaga muna da sauran kayan gona a daji, akwai gyada, akwai wake, akwai dawa, akwai hatsi, gero kenan. To duk garin da bai biya wannan kudaden ba, to ba za su bari a dibe waɗannan kayan gonan ba, za su zo mutum biyu uku hudu su harbe masu aikin gona. Amma idan kuka biya, to za ku ɗebe kayan ku salim alim. So saboda haka shine yasa su kuma talaka tunda abincin nan wanda za su ci ne sai su haƙura su sai da rabi su biya taron da aka dora musu. Wannan tabbas gaskiya ne.
To waɗanne irin matakai ku hukumomi ko kuma ku shugabannin jama'a wannan yankin kuke ɗauka a wannan yanayi da suke ciki?
To mu a matsayin mu na jagorori, abinda a matakan da muka ɗauka, muna ɗauko rahoton abin da an ka tabbatar da an yi ko ya gudana daga can a ƙauyuka, mu zo mu sanar ma gwamnati ta jiha kuma mu sanar ma gwamnati ta tarayya akan ga abubuwan da suke faruwa, mu sanar ma kuma jami'an tsaro a ɗauki matakai yadda ya dace dangane da waɗannan matsaloli da suka haddabe mu, suka haddabe mutanenmu.
To sai dai kuma duk da yake kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Sokoto DSP Sanusi ya kiyaye yi magana da muryar Amurka sa'ad da aka tuntube shi akan lamarin, to amma kuma ya yi nuni da wata sanarwa da ya fitar a madadin rundunar da ke musanta rahotannin cewa 'yan bindigar sun naɗa kansu sarautar wasu garuruwa. To amma kuma mashawarci na musamman ga ministan lamuran 'yan sanda wanda shi ma ɗan asalin yankin ne, kuma tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni injiniya Idris Muhammad Gobir ya tabbatar da rahotannin.
Na daidai a garin Gangara wanda mun ka hadi wancan sati da ya wuce cewa ɗan bindigan nan sun je an kira su a garin Saturu an yi mitin da su. Kun bayan ayi mitin da su an ba su condition guda hudu. Condition din nan guda hudu an ce musu kada dan sanda in sun yi rasuna su zauna wannan yanki ya sake zuwa wannan yanki na Gangara. Kada wani soja ya sake zuwa wannan yanki. Sannan su biya kudi 1.5 million naira wanda shi haigari Gangara Katal. Sannan kuma sauran garuruwa na gabacin Gangara that is yankin Gatawa gari 85 su ko an yi musu magana cewa su hada naira 300,000 tunda ba su yi noma ba na kwarai. Da haka kudi sun kama naira miliyan 25,500. Bayan an gama meeting din nan kuma an ka faɗa musu cikin condition cewa kada su shiga cikin wani activities da ya shahi magana issue na ƴan banga ko a ga dan banga na yanki ko su shiga banga kuma sun kace sun aminta sun yarda. Daga cikin shugabannin bandits da aka zama na murtala aka yi wannan meeting da su da dai Hassan dan kwaro shi na wurin nan da ainihin Jamu Baki da Boka yana wurin nan dan Bakkolo na wurin nan Dogo na wurin nan su biyar kenan. An ka tambaye su cewa to daga cikin waɗannan mutane wa suke son su ɗauka a matsayin shugaban su wanda zai kula wannan yanki na Gangara suka ce su mutanen community na Gangara suka ce sun zaɓi Hassan dan kwaro. Sarkin Kudun Gobir shi da kainai ina sane ina da masaniya ya rubuta ma DPO sabon birni takarda ya bashi ya hada mishi ga yanki ne ga abin da ake ciki ya rubuta ma OCSS ya bada takarda gabana yayi magana da SSS gabana su yi magana da shi ya rubuta a kawo Ministry for Local Government ya rubuta a kai gina sarki musumi sannan kuma ainihin Boka da ya je garin makwaruwa yayi maulidi bayan ya ga maulidi ya kira mutanen garin nan ya kira su gaba ɗaya ya ce musu yanzu wa an mai gari. Mai gari dan sani shi an mai garin makwaruwa shi ya tashi tsaye ya zo faɗa Boka ya ce rankai daɗe ai kai an mai gari da ni an mai gari amma yanzu kai an mai gari. Sannan kamin wannan magana da ka faɗa muka murtala mutanen makwaruwa mutanen gidan gyara mutanen Saturu mutanen su da Adama duk gaba ɗayan su gonar su Dogo da su dan kwaro su ta suna musu noma dole in baka je ba dan ka zai je ko uban ka je gonar ya noma. Sannan kuma wannan yanki na Gatawa ka ci sarkin Kudu ayya faɗa mu jama'an gwamnati su sani naira miliyan 37 an kamsa wanda an ka aza musu haraji wanda sun biya banda waɗancan garuruwa da na faɗa maka nan gari 85 wanda za su wani miliyan 20 banda su so far su ƴan bindiga su amshi naira miliyan 37 kenan kaga waɗannan garuruwa namu kenan na gabas gaba ɗai kenan ba su ƙarƙashin sarakunan mu ba su ƙarƙashin hakiman mu ba su ƙarƙashin DPO mu ba su ƙarƙashin jama'an tsaro mu gaba ɗaya kenan sun koma ƙarƙashin bandits.
Ya yadda su jami'an tsaro suke cewa suna ɗaukar matakai a wannan yanki
murtala ba gaskiya bane ba jami'an tsaro su ce suna ɗaukar mataki ba ai yanki inda kullum ake complain na ainihin babban commander Sutuji inda suke zaune a garin Fakai a shekarun local government ne gulbi ne ya raba shekarun local government da Fakai kuma Turji haƙirari ya ce shi shida nan garin nan in wani abu suka jiga shi an zo to wanda ma ba a kare a zamfarar da aka ce ana operation a shekarun local government murtala ana maganar ma sabon birni ko isa babu wani operation babu wani kokarin operation babu wani abin da aka zo an kai kuma eh an ka ce kauyuka ba ce Gangara gari ne na masarautar hakimi da haka idan an ka ba mutum rikon Gangara duk kauyukan da a karkashin Gangara heda gari 20 suna karkashin wannan bandits wanda ka kula da shi ko gari guda that is makwaruwa da an ka zo an ka Boka da Kilari din kai da shi ai shugaban wannan gari ai shi ma babban gari na kuma akwai kauyuka attached to kuma ina tabbatar maka idan gwamnati ba ta ɗauki mataki ba wallahi bandits suna da shirye suke a sake kai wasu su diba wasu garuruwa mu na sarakunan mu idan yanzu gwamnati take shiri domin ta dauki mataki wannan wuri to mu muna jira mu gani amma wani a ce maka akwai wani engagement tsakanin bandits da jami'an tsaro namu na Najeriya wallahi ba gaskiya bane.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir da Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban da ta kaice shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar China Xi Jinping za su yi wata ganawa da ba a saba gani ba ta yanar gizo a wannan mako tare da wasu shugabannin kasashen yankin tekun Pacific domin zakulo hanyar magance matsaloli da annobar COVID-19 ta haddasa.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jo sa abokan aikin mu daga Najeriya da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon gaisuwa ga mai sauraron mu Malam Kabiru Yauri, sakataren karatu a makarantar Polytechnic ta Tarayya Waziri Adamu dake birnin Kebbi, jihar Kebbi. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.